Manunia.
Sai fa an fara hukunta duk wanda ya laifi ta da tarzoma ne sata akwatunan zabe ne rubuta sakamakon da ba daidai bane fada ne ba da kuɗi ne
kuma wannan zabe da aka yi na cikin gida da dama an yi soke-soken cewa an ba da kuɗi a wurin amma ANC tana wurin ba ta samu mutum ko ɗaya ta ce wannan ya ba da kuɗi so duk wannan ya kamata a ce mun samu gyara
shugabannin kwamitocin zabe na masuntare Najeriya kenan ke tabbatar da cewa mafita kawai ga harkar harkallar zabe a Najeriya ita ce a samu da hukumar lalabtar da masu laifuffukan zaben da wannan zai taimaka wajen ganin an samu zaɓe mai inganci. Tunima dai aka ji mataimakin shugaban majalisar wakilan gidan tare na jan da ya halarci taron da aka kira yana gaya wa duniya cewa duk wanda ya laifi zai gabza karo da wani babban hukunci.
Wanda ka same shi da zaton kuri'a a biya miliyan 10 tara ko kwaje shekara 10.
Game da maganar kwace wasu kamfanonin wutar lantarki a Najeriya da gwamnatin tarayya ta ce ta yi kuwa wani kwamiti na masu wakilan tare na jan da ke bincike akan yadda aka sai da kamfanonin tun farko ne ya ce yana wannan bincike ne don gano idan tun a farkon sai da kamfanonin an yi adalci.
Abubuwan tabarbarewa suke yi suna ƙasa shi yasa aka zo a ce a yi bincike me yake faruwa me na kuɗaɗen da ake bada an bada makudan kuɗi.
Shi kuwa shugaban wata ƙungiyar matasa shelar sheda wa 'yan Najeriya ke cewa zaben shekara mai zuwa fa 'yan Najeriyan za su ga bambanci.
Zaben bana zai bambanta da kowane zabe da aka taɓa yi a Najeriya kuma wannan karan ba an yanka katin zabe ne za a je an yanka katin zabe ne wanda mutane za su ci su yi zaben.
Waɗannan fa kaɗan daga cikin kasan muryoyin da za mu kawo muku ne a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke ci gaba da kulla mana zumunci shiri na 80 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya yadda za a yi a hauta farkin da za a sama wa al'umma sassauci me yiwa sassaucin kuma amma na sace sakar sace qur'un al'umma a lokacin zabe ta sa majalisun tare Najeriya suka kira taron tattaunawa da za a samar da hukuma su fitin da guda da za ta rinka yanke hukunci har ma an ji gabar kwamitin zabe ta masu wakilan tare Najeriya Hajiya Aishatu Jibril Dukkuna daddale dallan bayanan da ya sa majalisun ƙasa ke ganin wannan hukuma na da matukar mahimmanci.
Hukuma ce wacce kawai aikinta ta hukunta masu laifi wanda aka yi kafin zabe, lokacin zabe da kuma bayan zabe. Kuma ba mu muka fara fada ba. Justice West Committee da aka yi tun 2009 sun fada. Sannan Kent Namani Committee su ma sun fada cewa lalle a kirkiro wannan hukuma domin INEC kanta ita kadai ba za ta iya hukunta ba saboda INEC ba ta da police ba ta da alkale
an yi zabubbuka a baya ba a yi ba me yasa sai yanzu
to ai saboda ana zube ne kara zube yawanci sai kiga an yi laifi sai a take ba za a hukunta ba saboda haka gaba kuma sai a ƙara yin wani laifin da yafi wannan ma to shi yasa muka ga inda muna so demokradiyyar mu nan ta ci gaba sai fa an fara hukunta duk wanda ya laifi ta da tarzoma ne sata akwatunan zabe ne rubuta sakamakon da ba daidai bane fada ne ba da kuɗi ne sayan ƙuri'a ne duk wannan muna ga kaman kalubale ne ga demokradiyyar mu kaman yadda muka faɗa wannan hukuma din kasashe da yawa suna da shi saboda sanin muhimmancin sa
shi ma dai shugaban kwamitin kula da hukumar zabe na masu dattijan tarayyar Najeriya Sanata Kabir Ibrahim Gaya ya gaya wa duniya cewa wannan hukuma ce kadai za ta magance matsalar runto da rimba-rimba ko rigimar zaben da aka saba yi idan ana so a yi ha'inci
to ita wannan doka ta kama masu laifi na lokacin zabe misali masu sayan ƙura'a masu tarzoma a wurin zabe turan zabe da suke canja ƙura'a da dai abubuwa da yawa da ya shafi cewa muna so mu ga cewa zaben nan an yi adalci a cikin zaben nan an yi zabe ko mai kyau kuma mutane sun gamsu da wanda abin da sakamako ya fito
to distinguished me yasa kuke neman sai an kafa hukuma mun ga hukumomi da yawa da aka kafa da ya kuke ganin cewa wannan zai bambanta da sauran
misali kamar EFCC da suka yi nasu kawo shawara kace ai su suna bai kamata a ce an yi wannan hukuma ba sai muka ce to sono ESC ta zo ta kama mutane cewa sun amfani da kuɗi ko sun kawo tashin kalarin taro kuma wannan zabe da aka yi na cikin gida da dama an yi soke-soken cewa an ba da kuɗi a wurin amma ESC tana wurin ba ta kama mutum ko ɗaya ta ce wannan ya ba da kuɗi so duk wannan ya kamata a ce mun samu gyara me yasa muka ce to a kafa wata hukuma daban wacce zai ke za ta kama kuma za ta hukuntar da mutum
kuma dai mataimakin shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Honorable Idris Wase sanarwar da duniya ɗaya daga cikin irin matakan da ita wannan sabuwar hukuma da ake son kafawa za ta dauka don magance muzuran magudi da zalunci.
Idan muna son zabe mai inganci wanda al'umma za su amfana kuma demokradiya ta tabbata, sai an kawar da ƴan ta'adda a cikin harkar zabe, waɗanda za su je su saci kuri'a, su saci akwati, su kuma muɗe zabe idan wasu su amfana. Demokradiya gwamnati ta ci jama'a wadda kuma ake son al'umma su kuri'an su ta yi tasiri. Na farko tukuna akwai hukunci masu tsanani wadda ake ba da shawarar in majalisa ta yarda, hukunci wadda aka same shi da satan kuri'a ya biya miliyan 10 tara ko kwaje shekara 10. Na kaman aka tafi da wannan zai tsoratar da mutane kuma duk mai hankali zai guji wannan aika.
Ashe dai duk da irin tilattururuwar da matasa suka dinga yi don sabunta katin kuri'a a kudanci, wasu ƴan Najeriya na ganin su kansu ƴan arewan sun fitan da ya wuce wani ya ce sun yi bacci. Shugaban kungiyar matasa magoya bayan Bola Ahmed Tinubu da Kashim Shatima Honorable Abubakar Aliyu Galadiman Takai ya ce duk wanda ke tunanin irin abubuwan da suka faru a zabukan baya su za a gani a zaben gaba, to gaskiya ya tafka ganganci.
An yi rijista sosai a Arewa saboda abin da zai baka sha'awa zaka gani a yanzu kusan mutum miliyan 96,330 da wannan suka ansa voter card. In ka zo kamar North Central zaka ga wajen mutum miliyan 21,306 sun ansa. In ka zo Northwest, Northeast haka, a Northwest mu ne muka ansa hayar katin zabe.
Ai ana magana karban kati daban fitowa da
wannan kara. Abin da muke gaya shine bana zaben bana zai bambanta da kowane zabe da aka taba yi a Najeriya, kuma wannan karan ba anyan katin zabe ne za a ji, anyan katin zabe ne wanda mutane za su fito su yi zaben akan abin da ya kamata. Kamar mu matasa dauko Kashin Shattima ciwon da mai girma Bola Ahmed Tinubu yayi, mun tabbatar cewa yayi hange mai kyau saboda Kashin Shattima shine zai gaji Muhammadu Buhari na kula da ƴan Arewa da Muhammadu Buhari yayi. Sannan kuma Kashin Shattima mutum ne wanda kowa ya ga abin da yayi can da ke gwamnatin Borno, musamman abin da ya shafi tsaro.
Amma magana ake na cewa an saba shugaban kasa addinin shi daban, mutumaki daban, kun hada musulmi da musulmi, wannan ba karamin cika za ku samu.
Wannan shine ma alamun ci gaban Najeriya saboda ita Najeriya kasa ce wanda bata san bambancin addini ba, musamman mu matasa kowane lokaci muna magana cewa kada a yadda a sa magana addini a siyasa.
Game da maganar kwace wasu kamfanonin wutar lantarki a Najeriya da aka ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar saboda ta gaji da kawaici, shugaban kwamitin da masokilan tarayyar Najeriya ta kafa don bin diddigin yadda aka sai da kamfanonin tun ma a farko Honorable Aminu Ashiru Mani ne ya ce wannan kwamiti zai fito da sakamakon da ƴan Najeriya za su ga bambanci.
Kasancewa abubuwan taɓarɓarewa suke yi suna ƙasa, shi yasa aka zo a ce a yi bincike me yake faruwa. Mi na kuɗaɗen da ake bada, an bada makudan kuɗi. Kasancewa in babu wuta duk sana'ar da za a yi da masana'antu gabaki ɗaya dole za su dukufa su yi ƙasa. Kuma idan babu masana'antun nan shine matasan ba su da aikin yi. In babu aikin yi dole ne a shiga wani halin da matasa su koma shaye-shaye, su koma kidnap. Duk wannan security abubuwan da ake dalilin mai babu masana'antu. In kika koma kaman Kano, masana'antu kashi 70 daga cikin 100 sun durƙushe.
To akwai bincike-binciken nan da kuke yi da yawa a majalisar wakilan nan, ba a ganin tasirin su.
Ai yanzu dai tura ta kai bango, dole ne binciken da za a yi a yi saboda mai aiki zabe na tafi. Idan ba a cika alƙawuran nan ba, duk wanda ya zo hau drum sai a ce to ta ina za ka fara.
Siyasa ce kuke yi yanzu, domin ai an jima da zuba kuɗi har dalar Amurka sama da biliyan 40 a harkar wutan nan baya aiki, sai yanzu za ku yi binciken?
Kasancewa da can abubuwan ne sun taso, akwai abubuwa da yawa ne yake cewa idan damboyewa baya jin mai. Wannan lokacin an taho ne an rarrake wasu abubuwa, kin ga da security aka fara tackling kayan a zo a magana. To shine dalilin yin wannan, aka taho an biyo layi layi ne, matsalolin ke da yawa amma an zo inda za a cimma burin wannan in Allah ya yarda.
Duka-duka iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako. Sai dai kafin mu yi sallama kamar kowane mako, sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu akan madafin iko, duk da yake dai wasu daga cikin masu mulkin kan ce manuniya ta nemi musu habaici, domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 276 ne su yi sallamar sakin kujerun nasu, saboda ƙarin koda sa'a guda a wannan tsari wani abu ne mawuyaci. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shirin, da su ne kan sa shirin ya yi inganci. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.